Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger za su kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu. Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM. Da kuma tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamal. Sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe aka so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sorare, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yammaci. Yau Litinin 6 ga watan Mayu na shekarar 2019, wanda ya daidai da 1 ga watan Ramadan shekarar 1440. Yusuf Aliyu Harandane tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alkhairi da fatar an sha ruwa lafiya. A cikin shirin namu na wannan daren naku, muna dauke da rahoto da suka fi rahotannin da muke da su duk sun shafi watan Ramadana ne daga Najeriya har zuwa ga jamhuriyar Niger. Sai daga bisani mu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine wai me ke sa mutane canza halayensu a watan Ramadana amma baya ga watan Ramadan sai angula ta koma gidanta na tsamiya. Kada dai a manta lambar kamar kullun ita ce alama tarawa 1-202-205-5655. Hakanan kuma daga baya za mu kawo muku labaran tamola amma duk a takaice. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya. Jami'an Amurka sun kisa ce ufan kan alamomin da suka gani game da Iran, waɗanda har suka sa mai ba da shawara kan harkar tsaro John Bolton ya fitar da wata sanarwa jiya Lahadi wacce ba a saba gani ba. Wasu batutuwa masu tada hankali da barazana da ke ci gaba da faruwa, waɗanda ake alakantawa da Iran ne suka sa Amurka ta tura wani jirgin ruwa mai ɗauke da filin jiragen yaƙi da kuma sojoji zuwa gabas ta tsakiya, a cewar Bolton. Ya kuma ƙara da cewa tura tawagar kwakkwaran kashedi ne ga gwamnatin Iran, wanda ke nuna cewa muddin ta taɓa wani abu da Amurka ke muradi ko ƙawayenta, to za ta fuskanci zazzafan fushin Amurka, kamar yadda Bolton ya bayyana a sanarwar. Sai dai majalisar tsaro da kuma ma'aikatar tsaron Amurka duk sun kisa ce uffan a lokacin da muryar Amurka ta tuntuɓe su don neman ƙarin bayani. Akalla mutum 41 suka rasa rayukansu sanadiyar haɗarin jirgin saman fasinja na Skokira Superjet 100 a filin tashi da saukar jirage na Moscow Sheremetyevo, yayin da take magana da manema labarai da safiyar yau Litinin. Mai magana da yawun kwamitin binciken ƙasar ta Rasha, Elena Makubovskaya, ta ce mutum 41 suka mutu a haɗarin wanda ya auku da yammacin jiya Lahadi, inda ta ƙara da cewa mutum 37 sun tsira. Daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu matasa biyu da kuma aƙalla ɗaya daga cikin masu yi wa jirgin hidima, a cewar kwamitin binciken, wanda har ila yau ya nuna cewa wani ba'amurke guda ya rasa ransa. Shi dai jirgin mai lamba SJ-100 mallakar kamfanin Aeroflot na ɗauke ne da fasinjoji 73 da kuma masu yi masa hidima su 5 a lokacin da ya yi saukar gaggawar. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Dokokin Amurka na shirin ɗaukar matakin ayyana babban attorney general ɗin ƙasar William Barr a matsayin wanda ya raina majalisar saboda ya ƙi ya miƙa kwafin rahoton binciken da kwamitin Robert Mueller ya yi, wanda ba a tace ba, kan kazalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016. Shugaban kwamitin a majalisar Jerry Nadler ya ce a ranar Laraba za su kada ƙuri'a kan batun ayyana matakin ba a matsayin raini, lamarin da ake ganin zai ƙara rura wutar takun sakar da ake yi tsakanin majalisar wakilan ta Amurka mai rinjayen 'yan Democrat da kuma shugaba Donald Trump, wanda ɗan Republican ne da 'yan Democrat ke son su bincike gwamnatinsa. A watan da ya gabata, ba ya saki tataccen rahoton mai shafuka 448 inda a cikinsa Mula ya wanke Trump da mukarrabansa daga zargin haɗa kai da Rasha, amma ya gaza cimma matsaya kan ko shugaba Trump ya yi yunkurin hana binciken ko akasin haka. Jami'an Palestinawa sun ce an cimma tsagaita wuta tare da Isra'ila da ƙungiyar Hamas da kuma ƙungiyar Islamic Jihad. An dai cimma wannan yarjejeniya tare da taimakon ƙasar Masar da ta shiga tsakani, wacce za ta fara aiki da misalin ƙarfe 1:30 agogon ƙasar. Akwai alamun cewa ya zuwa yanzu tsagaita wutar kamar ta fara aiki. Musayar makaman roka da kuma har-haren jirgin sama ya hallaka fararen hula 'yan ƙasar Isra'ila guda 4 da kuma aƙalla Falasɗinawa mutum 20 tun ranar Juma'a. Wannan shi ne karon farko da aka kashe Yahudawa fararen hula a faɗan na kan iyaka tun bayan shekarar 2014. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka tana goyon bayan Isra'ila 100%, yayin da take kai kare 'yan ƙasarta daga har-haren rokar Falasɗina da ake cillowa daga yankin Gaza.
Gaida Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Idan muka leƙa sashen rahotannin namu kuwa, za ku ji cewar an yi kira da musulmai su yi amfani da wannan wata na azumin Ramadana wajen canza halayensu, kana da yin addu'a don neman zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya baki daya. Jama'ar Kristocin Jamhuriyar Nijar ne suka yi wannan kiran a lokacin da suke taya musulmai murnan wannan wata na Ramadana. Haruna Mamman Bako ya aiko muna wannan rahoton.
A daidai lokacin da aka soma azumin Ramadan a jamhuriyar Nijar, Kristoci ne a garin birnin Kwanni sakawa musulmi fata lahiri albarkacin soma azumin na bana, kamar yanda shugaban su Kristocin ke cewa.
Sunana Pastor Abubakar Musa, shugaban na dukkan Kristoci na Amin a nan Kwanni. Muna muku fatan alheri, ƴan uwanmu, uwayenmu, annanmu, matayenmu da suka fara wani lokaci wata na Ramadan, wata na azumi. Muna fatan alheri zuwa ga kowa da kowa. Muna buƙatar yau da aka tashi da azumi, kuma muna fatan har ayi wannan kwana 30 ana azumi ko kwana 31, muna fatan a ƙare shi lafiya, kuma bari wannan azumi da ake yi bari ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Lokacin da ake wannan azumi, a ci gaba da addu'a domin kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa da kuma zaman lafiya a cikin wannan ƙasa da rahamar Allah a cikin wannan ƙasa.
A nasu bangaren musulmi sun nuna jin daɗin su da wannan kulawar ta Kristo ci a irin wannan lokaci, kamar yadda Malam Muhammadu Dan Waziha ya muna ƙarin bayani.
Wannan ba bakon abu bane ai, shi a cikin musulunci tarihi ya riga ya gabata. Dama da addinin Kiristanci da addinin musulunci dama ai suna da zaman lafiya, abinda kowa ya sani. Tunda wanda muke koyi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya zauna har da Kiristoci, ya zauna da ma waɗanda ba su da addini. Kenan dan haka, tunda haka ga Allah da kanshi ya halatta ma musulmi ya aure ahlul kitabi Kirista. Kenan wani sirri na wanda Allah ya sani tsakanin bayi da bayi, wanda kenan wannan ba abin mamaki bane da an ce Kiristoci sun nuna murna da jin daɗi akan samun watan Ramadan. Tunda watan Ramadan alkhairi na mai yawa ga duniya gaba daya. Tunda wanda ya aka ba Qur'ani cikin manzo sallallahu alaihi wasallama, Allah ma ce yayi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenan shi ko Qur'ani cikin Ramadan an kasabkar da shi. Kenan dan haka kuma Qur'ani rahama na manzo Allah rahama na ga duniya gaba daya, da musulmin da Kirista da hadda arna alqur'ani ya zan rahama gare su. Mukan musulmi idan lokaci ya kama sun kai wannan kirsamatin nan muka zo mu gaida su mu nuna musu lalle mu ma masu neman zaman lafiya na addinin mu ya koya mana ai zaman lafiya.
Kristocin sun ja hankulan ƴan kasuwa daga bisani da sukula da yin sauki wa musulmi na kayan masarufi a wannan lokacin na azumin Ramadan kamar yadda Pastor Abubakar Musa ya bayyana.
Gaskiya muna kila ga ƴan kasuwa a cikin lokaci na azumi, ana yin azumi ne domin neman lada ko neman Allah ya kawo mana rahamarsa da jin ƙasa cikin ƙasa. To idan muna azumi mu tausa wa mutane bangaren kaya na saida. Wa lokaci na gani idan ana azumi kaya ma suka yi tsada. Wallar a lokacin da ake azumi ya canta a ce kaya an rage pricing kaya. Idan abin da ana saida ma akan jaka 10 ne a lokacin da ba azumi, to ya canta ya dawo ma akan jaka 8-7 domin a sauƙaƙa mutane. Bangaren kayan danyu wanda ake ci a lokacin jidda azumi ya cancanta wannan su zama da arfa. Idan muna yi ne saboda lada bari mu yi komi ya zama da sauki ga juna ga ƴan uwa domin mu samu albarka Allah da rahama Allah.
A kowane lokaci musulmi da Krista sukan wa juna barka a lokutan salloli da azumin juna a jamhuriyar ta Niger, abinda ke tabbatar da kyakkyawan dangantaka da zaman lafiya tsakanin musulmin da Krista a jamhuriyar ta Niger. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Bani sun ta na sake ta saki guda uku ku shaida ƴan uwa a duniya.
To a gaida Haruna Maman Bako daga jamhuriyar ta Niger sai Najeriya, nan ma batun daidai na watan na Ramadana, inda aka ƙara jan hankalin jama'a don su yi koyi da wannan wata da kuma amfani da abin da suka koya a cikin wata. Hassan Umar Tambuwal ya haɗa mana wannan rahoton.
A yau musulmin Najeriya suka bi sawun miliyoyin takwarorinsu musulmi na ƙasashen duniya suka tashi da azumin watan Ramadan. To yaya azumi zai canza halayen jama'a a cikin kwanaki 30?
As a Muslim, I believe Ramadan teaches morals and other good characters.
Uwar gida Nafisa Bello Abiola ta ce a matsayinta na musulma ta san cewa azumi yana horo tare da koyar da halaye na gari ga musulmi. Ita ko Amirat Oloyede ta ce yana da kyau a nuna halaye na ƙwarai a lokaci da bayan azumi.
In this Ramadan month, everybody should try to be a good person. First, it is good to be good. Help other people. God will bless everybody.
Amirat Oloyede tace yana da kyau a yi halaye masu kyau a lokaci da bayan azumi ta yadda za a sami rahmar Allah Ta'ala, kuma a kyautatawa kowa da kowa, a ƙarfafa hulɗa mai kyau da jama'a da kuma barin kaba'irori. Haka zalika naji ta bakin wani yadda yace azumi zai canza halayensa a cikin kwanakin nan 30.
Alhaji Haro Guntun Gida, ta yaya azumi zai canza halayenka?
Halaye saboda wata ne na alhurama, ana barin muyagun ayyuka, ana tun Allah ga lokacin nan, don wata ne wanda ka neman rahama gari.
Kana ganin a cikin waɗannan kwanaki 30 zaka iya canza halaye isa albarkacin wannan wata na azumin lamara?
Insha Allah, duk wasu abubuwa da ake da wasu batutuwa da ake na banza do za a bari, kuma za a kama zama masallaci ana ta ibada ana roƙon Allah, Allah ya sauka mana waɗannan abubuwa da ke faruwa a Najeriya.
To me yasa halayen ƙwarai ba su dorewa bayan azumi?
Da mantuwa gare shi don in bai da mantuwa wanga watan abubuwan da muke gani da abubu ibada da muke yana da kyau ta dore. To amma da yake muna da mantuwa sai mu manta sai mu koma halani muke ciki.
A cikin watan azumi mutane na gurin kallon majigi da fina-finai saboda me?
Saboda abubuwa ne na batsa da kwallo da wasu abubuwa don na kaba'ira ba a son ganin su, saboda dai watan gani alhurama da a gare shi cikin watan ga ana neman alhurama sama rahama Allah cikin wanga watan.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Gaida Hassan Umaru Tambuwal. Albarkacin watan nan na Ramadana shi ya sa muka so mu ji ra'ayoyinku a yau. Wanda muke so ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku, wai me ke sa mutane canza halayensu a watan Ramadana? Amma baya ga watan Ramadan sai angulu ta koma gidanta na tsamiya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. wato alama ƙari 1 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5
To mun samu kira na farko daga jihar Kwara. Wa muke da shi daga Kwara? Malam na Kwara.
Bello Garba ina mai blouse kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Malam Bello muna jin ka.
To na farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan gaba. To ya kamata a ce musulmi ko wani iri na dai ya kamata a ce wannan wata ya zama darasi gare shi. Ba wai sai wai lokacin wannan wata ba a ce mutum na ya tashi yana ibada ko kuma salloli da sauransu. Ya kamata koyaushe mutum ya zan yana yin ibadojinsa ga wanda Allah ya ce da nafili da karatu alqur'ani da sauransu. Ya kamata shi wannan wata ya zama darasi gare mu. To abin da zamu yi, to bayan wannan wata ya wuce, ya kamata a ce mun yi koyi da shi, mun ci gaba, ba wai sai cikin wannan wata kawai muna ibadojin mu ba.
Me zaka ce ga waɗanda suke canza halayensu a wannan wata bayan watan ya wuce sai su koma inda an ka hito?
To gaskiya ni ina kira gare su da ya kamata a ce su ji tsoron Allah. Ba wai da wannan wata ya wuce ba a ce mutum ya watsar da ibadojin sa sauransu. Ya kamata wannan wata da zaran ya farko, to duk abubuwan da kake yi na ibada su ya kamata a ce ko da ya wuce ne ka ci gaba da shi, ka dore da ibadojin da za ka.
To mun gode, mun gode Malam Bello. Bari mu tafi garin gwamna. Wa muke da shi a garin gwamna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa ke magana?
Suna na Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna na Najeriya.
To Malam Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To da wannan ne nake mika saƙon taya murna ga ƴan uwa musulmi na duniya baki daya. Da fatan wannan azumi da muka ɗauka ne wa Allah subhanahu wataala ya sa mu gama shi lafiya. Kuma abubuwan da bai da kai dangane da kake magana cewa mai isa mutane bayan Ramadan suke canja al'amarinsu. To gaskiya al'amari ka san da wasu, misali idan suna wani aiki wanda yake mara kyau ne, wani ya kan yi tunanin cewa a tunda wata mai alfarma ya zo, bari ya kokari ya bari. To amma da kiran da muke ga al'umma, shi wannan wata da mun ya kamata ya zama izina a gare ka. Idan kana wani abubuwan da bai dace ba, idan kana algushi ne ko kana wasai tuwa-tuwa, to ya kamata idan wannan wata ya wuce ka yi tuban da ya kamata, tubu ila Allah ka mutar nasuwa. Ina gani idan kai haka za ka samu riba ranar gobe kiyama. Amma idan kuma ka ce za ka koma ka ci gaba da harkar da ba dace ba, to ina ganin ba abin da ya dace ba. Ya kamata wannan wata zama mana watar tuba.
Mun gode Alhaji Musa. Bari mu tafi jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe?
Hassan Adamu ne daga Lagos.
To Malam Hassan Adamu, muna sauraron ka.
To Allah ya kira Allah kan wata Ramadan, Allah ya tsare mu lafiya.
To amin ya Allah. Me kiran ka ga masu canza halayyansu a watan Ramadan, in watan Ramadan ya wuce su koma inda suka fito?
Kira na wa'en da sai watan Ramadan ya taba su zo ita a yi ba a cikin bayan watan ya taba su ya Allah ya janye musu zuwa.
To mun gode. Bari mu tafi birnin Yakubu. Wa muke da shi a jihar Bauchi?
Ahmed Abdullahi ne daga Bauchi.
To Malam Ahmed, muna jin ka.
Ni dai kira na ga musulmi wanda suke canja ra'ayi in wata Ramadan ya wuce. Ina roƙon Allah ya sa Allah canja musu zuciyarsu, kuma Ramadan din nan su cigaba da aikin ibada su mai kyau.
To mun gode Malam Muhammad Abdullahi. Har yanzu dai muna so ku kira don ku bayyana muna ra'ayoyinku dangane da waɗannan, ko kira da za ku yi dangane da su waɗanda sukan yi ayyuka da suka dace a watan Ramadan, amma idan watan ya wuce sai su koma suna ayyuka da ba su dace ba. To muna so ku kira a lambar mu dai kamar kullum, wanda to mun samu wani kira daga jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe? Dala kashe rediyon ka.
Ka kashe shi.
Yawwa, to wa ke magana?
Ba wakil ne.
Ba wakil, to muna jin ka.
Na ba mutane ra'ayin wato wanda suke koma daga watan Ramadan.
Allah, ba wakil ka, dan kashe rediyon ka don Allah. To ba wakin layin shi ya tsinke. To bari mu koma nan dai a jahar Yobe. Wa muke da shi a jahar Yobe? Wa ke nan?
Ayyubu zan daga Zakwa.
To malam Ayyubu muna jin ka.
To muna fatan alheri Allah ya samu gaba wannan wata lafiya.
To Allahumma amin. To masha Allah muna jin ka. To menene naka kira ga masu canza halayyan su baya ga watan Ramadan?
Yau ba san da halayyar baya ga watan Ramadan ya kamata su sauri a wannan watan sakin roki alfarma su roki lada suka nemi lada a wannan watan kuma Allah ya bada. To shi wannan aikin masha Allah zai ya kamata sai su kiyaye su daina kuma daga wannan sallakin Allah ta miki kuma shi kai ga kowa samu ke so na annabin ne to insha Allah.
To mun gode bari mu tafi jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara?
Assalamu alaikum sai.
Wa alaikum salam, wake magana?
Jihar Zamfara tarayyar Najeriya.
Wake magana?
Sa'idu Magari binnin Magari local gwamnan jihar Zamfara tarayyar Najeriya.
To malam Sa'idu muna jin ka.
Kuma da alhamdulillah yana kowa murna a Najeriya murna akan wannan wata na.
To layin malam Sa'idu ya tsinke. Muna dai sauraron ku. Don ku kira ku bayyana muna na ku ra'ayi. To muna da kira daga jihar Taraba. Wa muke da shi a jihar Taraba?
Kawa gara Dr. Bale ne. Dr. Bale yaro ne mai magani a headquarters Jalingo.
To malam Dr. Bala muna jin ka.
Abunda yake tafiya muna roƙon musulman duk duniya a game da maganan waya da suke canza ra'ayi a musulunci wanda idan aka tashi ibada sai ga su masallace su rinka cika kuma sannan bayan da azumi ya riga ya wuce din nan kuma su rinka abun nan muna roƙon musulman duniya su musu addu'a Allah ubangiji ya sa su dore da hakan nan.
To mun gode bari mu koma jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe?
Alhaji Adamu Dade ne Patesco.
To Alhaji Adamu muna jin ka.
A gaskiyar magana ayyuka na alheri da ake yi a watan Ramadana a shugabanni malamai da suke sanar da jama'a cewa a watan Ramadana akwai abubuwan da ake na alheri akwai lada sosai. Saboda haka ne mutane suke kokarin cewa su aikata aikin alheri a wannan watan. Kar a yi fada, kar a yi mummunan magana, kar a yi kallon da ba ya kamata ba. To kaga wannan shine sa mutane suke aikin alheri a watan Ramadana.
To amma ta yaya kamata a ce su yi su ci gaba da yin shi koko kawai a tsaya daga watan Ramadana kawai shikenan an gama?
Kamata a ce ai gaba daya ma karshen rayuwar mutum ya rinka yin alheri kamar yadda yake a watan Ramadana. Dan ko yanzu da misali da suke kallo, ina da yaro ni direba ne, ina da yaro da yake aiki, wallahi bai taɓa min alheri ba a wannan watan. A yau din nan sai aiko min buhun dawa da naira 5,000, wato wannan abun ba karamin dafi ya ji ba.
To watan
kaga da irin wannan zai dore dura ko kowa ma ba wani abu. Yanzu haka muna azumi wani lokaci ko wani rikici ko wani fada ko wani abu an riga asar da mu a wannan watan ba a yi. To saboda haka ne kuma ni nake kira ga jama'a yadda ake sanar da mu din nan mu dore har karshen ma rayuwar mu.
To mun gode malam Adamu. Bari mu tafi jihar Bauchi. Wa muke da shi a jihar Bauchi?
Kana magana da Abdulkarim ne da kalkalin local government Bauchi.
To malam Abdulkarim muna jin ka.
To ra'ayina akan irin wayannan mutane masu canja halayensu bayan azumi, ina kira ga malamai da kuma limamanmu da su ci gaba da addu'o'i masu domin su daure akan irin wayannan ra'ayoyin ko kuma akan irin wayannan abubuwan da ake yin shi a cikin azumi. Allah ubangiji ya sa su daure da yi.
To mun gode bari mu koma jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara?
Ibrahim Sabai Hayani.
To malam Ibrahim muna jin ka.
Goma cewa man su.
Malam Ibrahim kana ji na? Layin Malam Ibrahim ya tsinki ko in ce layin shi bayi da kyau. To ina ganin iyaka abinda za mu iya ɗauka kenan. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar kira da wanda ma ba su samu dama ba. Ko ba ma rana ce, idan Allah ya kai mu sai ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da kowa ne sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai fara daga Burtaniya inda aka ba da rahoton cewa shahararren dan kwallon na Liverpool Mohamed Salah shi da abokin wasan sa Roberto Firmino duk watakila ba za su shiga wasan kusa da na ƙarshe na cin kofin zakaru da za a yi ba da Barcelona saboda raunukan da suka samu. Shi Salah din ma cancimin shi aka yi daga cikin filin wasa bayan da suka ci karo da dan wasan ko kuma mai tsaron gidan Newcastle Martin Dubravka a wasan da suka yi ranar Asabar wanda kuma su ne Liverpool din suka ci 3-2. To amma duk da haka manajan Liverpool Jurgen Klopp ya ce shi ya tabbata Salah zai samu ya buga wasan ƙarshe da za a kai na Premier League wanda za su yi da ƴan Wolves a ranar Lahadi mai zuwa inda ƴan Liverpool din suke fata su ci wannan kofi din a karon farko tun shekarar 1990. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Esperance ta Tunisia da ke riƙe da kofin zakarun Afirka za ta kala da ta Wydad Casablanca ta Morocco a wannan wasan ƙarshe da za su yi na cin wannan kofi din. Wannan shine karo na biyu da wannan ƙungiyoyi biyu na Esperance da Wydad za su karo a irin wannan wasan na ƙoƙarin cin kofin zakarun Afirka. Shi dai wasan na cin wannan kofi na ƙarshe za a yi shi ne ƙarshen watan Mayu nan da kuma farkon watan Yuni wanda kuma ita Wydad ta za ta fara ɗaukar wasan farko. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin girmama takawar shahararren dan kwallon wasan golf saboda nasarar da ya samu a kwanakin nan ta sake cin kofin Masters wanda kuma shine kofi na 15 da ya ci sannan kuma shine kofi na farko da ya ci a cikin shekaru fiye da 10 da suka gabata. Shi dai Trump da Tiger Woods abokan wasan golf ne sosai suna buga juna don ko cikin watan Fabrairu nan da ya gabata an gansu suna buga wasa tare da ɗaya shahararren dan kwallon golf din Jack Nicklaus a National Golf Club da ke birnin Jupiter na jihar Florida. Bayan haka Tiger Woods yana yi wa Trump wani aiki na harkar kasuwanci domin shi Tiger Woods din shine shata fasalin filin wasan golf na Donald Trump da ke Dubai. To gashi muna da labarin da jaridar Nation ta buga na cewa babban kocin kungiyar kwallon kafa na Kwara United a Najeriya Abubakar Bala ya ce ya ajiye aikin sa nan take. Bala ya ga kamfanin dalilin labarun Najeriya wato nan kenan a yau Litinin cewa ya ajiye aikin ne saboda wasu dalilai na kansa ba wajen rashin kokari ko kuma fafasar kungiyar tashi a wasannin league na Najeriya da ake yi ba. Amma duk da haka kamfanin dalilin labarun na nan ya tuna da cewa ita kungiyar kwallon kafa ta Kwara United din ba ɗaya daga cikin wasanni uku da ta yi na league da ta ci. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata Litinin Allah ya kai mu mun barku lafiya.
Da Aliyu Mustapha Sokoto da labarin wasanni. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogon muna cewa karfe 4:57 na yamma. Amma kamar mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice.
Jami'an Amurka sun kisa ce uffan kan alamomin da suka gani game da Iran, waɗanda har suka sami ba da shawara kan harkar tsaro John Bolton ya fitar da wata sanarwa jiya Lahadi wacce ba a saba gani ba. Wasu batutuwa masu tada hankali da barazana da ke ci gaba da faruwa waɗanda ake alakantawa da Iran ne suka sa Amurka ta tura wani jirgin ruwa mai ɗauke da filin jiragen yaƙi da kuma sojoji zuwa gabas ta tsakiya a cewar Bolton. Akalla mutum 41 suka rasa rayukansu sanadiyar hadarin jirgin saman fasinja na Superjet 100 a filin tashi da saukar jirage na Moscow Sheremetyevo yayin da take magana da manema labarai da safiyar yau Litinin mai magana da yawun kwamitin binciken kasar ta Rasha.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta hada kuma ta ba da umarni Sa'ida Hamdun, sai injiniyan namu na yau shine Magnus da ni wanda na gabatar da shirin. Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku ƙara san kwanciya lafiya, mu kuma mu sha ruwa lafiya, duk da cewa muna da sauran awa uku a gaba. Bissalam.